sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani sarauniya, fara'a, nomad da lord da kuma niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne da tare da Jummai Ali muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku yi cewa barin yariyar nan yar makarantar Chibok da aka kwato hannun yan Boko Haram yan jarida na damunta bai dace ba. Kana ku ji matakin da gwamnatin jihar Lagos ke dauka domin inganta ruwan sha da ma wadatar da shi a cikin jihar. Sai shirin da rashin tayi na Salu Garba. Kana mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. An tarbiye shugaba Barack Obama na Amurka a ƙasar Vietnam shekaru 41 bayan ƙasashen biyu sun tafka yaƙi. Yau Litinin shugaba Tran Da Quang ya tarbi shugaba Obama a wajen wani biki a fadarsa a birnin Hanoi. Ganawar da shugaba Obama zai yi yau Litinin da takura aikinsa na Vietnam da wasu manyan jami'an ƙasar alama ce ta abinda masana suka ce a zaman wato suka bayyana a zaman dangantakar kud da kud da ke tsakanin ƙasashen biyu. Ana sa ran shugabannin za su tattauna a kan batun ɗage takunkumin da Amurka ta azawa a ƙasar na shekara da shekaru. Daga Vietnam, shugaba Obama zai kai ziyara a ƙasar Japan. A wannan ziyara da ake gani kila ta zama ziyarar shugaba Obama ta ƙarshe a yankin Asiya a matsayinsa na shugaban ƙasa, shugaban zai shiga tarihi a zaman shugaban Amurka na farko da ya kai ziyara Hiroshima, inda Amurka ta kai hari da bom ɗin atom na farko a lokacin yaƙin duniya na biyu kusan shekaru 71 da suka shige.
Yau Litinin, ministan Iraki Haidar Al-Abadi ya ba da sanarwar fara samamin sake kwato birnin Fallujah daga hannun 'yan kungiyar ISIS waɗanda ke mamaye da garin na tsawon fiye da shekaru biyu. Ya ce sun fara aikin buƙatar wato kubutar da garin Fallujah. Garin Fallujah na da tazaran kilomita 50 yamma da Bagadaza, babban birnin Iraki. Sanarwar da Prime Minister ya bayar da alama ya fayyace cewa sojojin Iraki sun doshi birnin Fallujah maimakon birnin Mosul. To amma Amurka, wadda ke da ɗaruruwan sojojin da suke horar da sojojin Iraki, ta fi son sojojin Iraq su fara kwato birnin Mosul tukunna.
To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labaran. Ƙungiyar leƙen asirin ƙasar Afghanistan ta tabbatar cewa harin da Amurka ta kai da jirgin saman yaƙi a ƙasar Pakistan kusa da kan iyakar Afghanistan ya kashe shugaban Taliban Mullah Akhtar Mansur. Ƙasar Pakistan ta ce Amurka ta mata bayani bayan ta kai harin da jirgin saman yaƙin da babu matuƙi a ciki. A saboda haka ta caccaki Amurka saboda ta keta ƙa'idar ɗaukacin ƙasar. Nan da nan kuma Pakistan bata tabbatar da kashe shugaban na Taliban ba. Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa a ziyarar da ya kai a ƙasar Myanmar cewa an auna Mullah Akhtar Mansur a saboda yana jawo Amerikawa da 'yan Afghanistan da kuma jami'an tsaron Afghanistan barazana, kuma shugaban na Taliban baya goyon bayan shawarwarin samun zaman lafiya. Wasu jami'an Taliban sun tabbatar da mutuwar shugaban nasu, to amma suna ɗarin a bayyana sunayensu. Suna masu faɗin cewa majalisar zartarwa ta ƙungiyar ita ce za ta ba da sanarwar ƙarshe a kan wannan batu.
Jami'ar da ke jan ragamar mulkin ƙasar Turkiyya ta zaɓi Binali Yildirim, wani muƙarrabin shugaba Recep Tayyip Erdogan, a zaman shugaban jam'iyyar, kuma kila shi za a baiwa muƙamin Prime Minister. Mr. Yildirim shi ne ministan harkokin sufuri na ƙasar, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar Justice and Development. Zai mai gurbin Prime Minister Ahmed Davutoglu, wanda a jiya Lahadi ya yi murabus a hukumance bayan da ya ta fuskantar saɓanin ra'ayi tsakaninsa da shugaba Erdogan. A jawabin da ya gabatar kafin a zaɓe shi, Mr. Yildirim ya yi alkawarin yi wa shugaban ƙasar Turkiyya biyayya.
Jiya Lahadi, wakilan Majalisar Dokokin Ƙasar Girka suka yi na'am da wata dokar ƙara tsuke bakin aljihun gwamnati da ƙarin haraji da masu bata bashi na Turai suka buƙaci ƙasar ta yi domin a ƙara bata bashin ceto ko kuma farfadowa. Wannan doka wadda kuma ta tanadi ƙara tsuke bakin aljihun gwamnati nan gaba an zartar da ita kwanaki biyu kafin taron da ministocin kuɗin ƙungiyar ƙasashen Turai za su yi domin nazarin yadda ƙasar Girka ke mutunta ƙa'idodin da aka gitta mata na bata bashin ceto a bara. A yayin da majalisar dokokin ƙasar ta ɗauki matakin zartar da wannan doka a jiya Lahadi, dubban mutane suka yi zanga-zanga a tsakiyar birnin Athens domin nuna rashin amincewarsu akan ɗaukun wannan mataki. Zanga-zangar da ake yi ta zama abin da aka saba gani a yayin da masu zanga-zanga suka dage akan cewa sauye-sauyen da ake ƙaddamarwa ba su yi wa ma'aikata adalci.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wasu 'yan Najeriya na cewa barin Aminu Ali da aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram 'yan jarida na damunta bai dace ba. Ga rahoton da Christine ya shirya na fasara kuma zan gabatar. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana farin cikinsu game da samo ɗaya daga cikin 'yan matan nan da Boko Haram suka sace su yau shekaru biyu kenan da suka gabata. Sai dai kuma a waje ɗaya wasu 'yan ƙasar na bayyana damuwarsu akan yadda ake ta yama ɗiɗi da wannan batu da ma ita kanta yariyar. Masu wannan maganar ko hujjarsu ita ce hakan na iya jefa wannan yariya Aminu Ali cikin halin oniyasu domin ƙasar kwana ɗaya da kwato wannan yariyar daga hannun 'yan Boko Haram an barta tare da 'yan jarida a fadar shugaban ƙasa. Jim kaɗan bayan shugaban ƙasan ya karɓi baƙuncinta ita da iyayenta da ma jaririnta. Wannan ba ko je ka dawo wata babban nasara ce ga gwamnatinta shugaba Muhammadu Buhari wanda ya karɓi ragaman mulki shekara guda kenan da ya gabata. Kuma ya alkawarin ganin sai gwamnatinsa ta durƙusar da ƙungiyar ta Boko Haram. To sai dai ɗaya daga cikin 'yan fafutukan ganin an kwato wannan 'yan mata wato Aisha Yusuf ta koka akan yadda aka bar wannan yariya Aminu Ali ga 'yan jarida na yawan damunta.
The whole media circus was a bit was like a circus, so it was a bit distasteful. It should have been a private moment that she should have had with the president.
Wannan cagina-ginin da aka barta hannun 'yan jarida bai dace ba, kamata yi a ce wannan ganawar nata da shugaban ƙasa ya zamo keɓaɓɓe wanda baya buƙatar yayatawa. Sai dai da aka nemi mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari ya ce wani abu game da wannan korafi na cewa bai dace a bar Aminu Ali a hannun 'yan jarida ba, sai ya ce ba zai ce komai ba kan wannan batu. Sai dai 'yan matan Chibok ba su ne kadai waɗanda 'yan Boko Haram ɗin suka kame domin garkuwa da su ba. Akwai dubban mutanen da sojojin Najeriya suka kwato kafin ma su samu nasarar kwato ita Aminu. Hatta ƙasashe makwabtan Najeriya sun amfana da wannan ƙoƙarin sojojin Najeriya. Wannan ya sa ma wasu daga cikin waɗanda suka samu kansu daga hannun 'yan Boko Haram ɗin ke cewa sakamakon kwatosun da aka yi daga hannun 'yan Boko Haram ya sa yau sun zame abin kyama ga wasu mutane cikin al'umma domin kawai sun taɓa hulɗa ko alaƙa da ƙungiyar ta Boko Haram. To sai dai kuma a waje ɗaya Aisha Yusuf tana cewa yawan ganawar Amina da 'yan jarida zai taimaka ya rage kyamar da ake waɗanda aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram ɗin.
This in its own way might, you know, let the community know that look, it's not as if you can't just throw her away. She's welcome and all other abductees too.
Wannan zai sa al'umma gane cewa ba wai waɗannan mutane da aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram sun zame abin kyama ba ne, amma abin runguma cikin al'umma. Jim kaɗan da gano wannan baiwar Allah, sai kuma rundunar sojojin ƙasar ta sake bayyana nasarar sake kwato wata 'yar makarantar Chibok ɗin daga hannun 'yan Boko Haram. Sai dai nata ya haifar da takaddama domin ko daga bisani an ce ba ta cikin waɗannan 'yan matan. Amma dai duk da haka gwamnatin ƙasar ta ce 'yan matan biyu za su samu kulawar da duk suke buƙata. To Allah ya kyauta kafin mu ci gaba a girgije da wannan.
zata rabbu Allah kai ne mantuka don kai ka kaji mai wayo kai masa daukaka wasu mu kai su wawaye sun yi fice haka sannan kai hade Allah banda fada akan dariya sayar roba har ibo yan najeriya na zo da gozaran sako ne kan tarbiya dan dai a yau a kasan nan na kula ba musan baya
kabilu na kasa na gida najeriya mu bar fada mu san darajar jamhuriya ya ya
najeriya kasa ce mai dumbun al'umma sarkin baiwa kuma mai sama ya yo kabilo da dama mun fuku da zuma ya hora baiwa daban daban a gare mu ba kariya
kabilo na kasa na gida najeriya mu bar fada
to ma da lamun gode Muhammad Nasir dan tsohokon tagora. Gwamnatin jihar Lagos ta ce za ta sa kafan wando ɗaya da kamfanoni masu zaman kansu da suke samar da ruwa a cikin jihar muddin ba su bi dokokin da aka shimfiɗa musu ba game da wannan aiki. Architect Ahmed Kabir Abdullahi, shugaban hukumar bin dokokin samar da ruwa na jihar, ya faɗa haka sa'in da muke tattaunawa da shi lokacin da ya kawo mana ziyara a nan ofishinmu.
Yanzu muna nan muna bi wuri-wuri mun fara gwada ingancin ruwa da ke cikin kowace rijiya. Wadda ke da kyau a ba da izinin ci gaba da amfani da ita, wadda kuma ba ta da kyau akwai wadda rashin kyau ana iya gyara shi ta wasu amfani da wasu hikimomi daban-daban. Akwai kuma wanda yake lalle idan ruwan ya zama ya gurbata to muna hana amfani da wannan ruwan domin zai kuma dawo ya zama illa ga jama'a. Kuma za ku kula da cewa wannan gurbatar ruwa ya yawaita cututtuka daban-daban da ake dauka daga cikin ruwa kamar su cutukan typhoid da sanan cututtuka daban-daban da hakan nan. A asibitocin mu za ka cewa rabin mutanen da ke zuwa asibiti neman magani suna zuwa ne a dalilin cututtukan da aka dauka ta ruwa.
To akwai wani hukunci ne na musamman da hukumar ka ta tanada ko kuma gwamnatin jihar ta tanada ga wanda ya fandare bai bi waɗannan tsare-tsaren ba ko kuma dokokin musamman waɗanda aka ce musu ga yadda za su yi?
Kwarai kuwa akwai hukunce-hukunce daban-daban daban-daban. Akwai wanda har takan kaiwa ga kotu domin akwai abin da yake in ta koma kuma kana neman kana yin barazana ga rayuwar jama'a to lalle za ku sa kafa wando ɗaya da hukuma akan wannan abu ne wanda yake lalle dole ne a tashi tsaye a magance matsalolin da ke cikin wannan fanni domin samar da ruwa mai inganci ga jama'a. Domin shi lamarin samar da ruwa abu ne mai buƙatar kuɗaɗe, manyan kuɗaɗe masu yawa. Kuma a baya da za ka ga cewa idan babu ƙa'idoji a ƙasa kamar mutanen da ke zuwa daga waje su ce za mu zo mu zuba kuɗi a garinku a harkar ruwa yana yi musu wahala domin za su ga cewa in sun zuba kuɗi kuɗin su babu garanti din cewa a kare musu wannan babu tabbacin kare mutum kadarorinsu. Amma idan akwai regulations din wannan za ga cewa yawwa hankalin su kwance daga lokacin da muka fara ikirarin muka fara implementation da regulations din
dokokin
yawwa daga wuri-wuri za ga ana ta zuwa daga Ingila, daga Amurka nan, daga Japan, duk suna zuwa.
Shin daga stene yanzu gwamnatin jihar Lagos ta tsame hannunta daga baiwa mutane ruwan sha a matsayin ɗaya daga cikin ababen more rayuwa?
A gwamnatin jihar Lagos ba tsame hannunta ta yi ba. Akwai kamfani na ruwa wato Lagos Water Corporation,
hukuma ke
hukuma yawa ta na ruwa tana nan kuma tana aikinta. Amma me an ba ta ta tsaya cin gashin kanta ne a matsayin kamfani mai samar da ruwa ga jama'a amma na gwamnati na hukuma
jama'a su biya koko a ba su kyauta
yawa su biya ai suna biya kowa suna biyan bills din su dama suna da customer su bayan nan kuma tunda yanzu an kaida ayyukan da ke akwa a gurin an bude wannan gurin kai ma zaka iya zuwa yanzu da kudin ka ka kafa company mai kama da irin wannan na gwamnati a baka yankin da zaka samar da ruwa kai ma kanka in kana da karfin yin haka
Tomar har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Mu na yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirin mu na gaba.
Kudi ya zashe su da hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kudin ka. Ka shawo
jama'a barkamu da hankali. Da rashin jayi. Da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne ke gabatar da shirin. To kwana-kwanan nan gwamnatin Najeriya ta fito da sabon farashin man fetur inda lita daya ta tashi daga naira 86.5 zuwa naira 145 kenan galan guda ya kama naira 580 cikin ɗan sa'o'i kaɗan da bayyana farashin sai dalar Amurka ta tashi a kasuwar bayan fage da mata babban bankin kasar to ko menene wannan yake nufi Domin samun bayanai shirin ya gayyato Malam Ahmadu Manu mai hada-hada a kasuwar hannun jarin kamfuna dake Abuja kuma kwararre akan harkokin tattalin arziki Mun so mafirar tamu inda nace masa Malam Ahmadu kosam sai muka ji karin farashin man fetur tare da fado darajar naira Shin wannan na nufin yanzu gwamnati ta karya darajar naira kenan abin da a da can ta yi kance ba za ta yi ba
gaskiya shine babban abin da mu ma muke tambaya tunda gwamnatin nan ta shigo har yanzu ban mu san inda ta sa gaba ba kan harkar tattalin arzikin kasa din nan abubuwan da kake fadi daban abubuwan da kake aikatawa ba su saba ma abubuwan da kake fadi domin idan gwamnatin na son ta sa tattalin arziki ya zama muhimmi da abin da take fadi da aikin da take ya kamata su ta yi tare to bai yiwa a ce gwamnati da ke son cewa ba za ta kada darajar kudinta ba ya zama a cikin wannan hali da ake ta taba wurin da ya shahi mai din da yake shine babban jigon da ke tallafa ma tattalin arzikin Najeriya kuma ta taba shi in yadda ta taba shi hakan ga na ƙara ma kudin mai kudi naira din har zuwa ga abinda ake ci yau da kullun da zaman ta kewa jama'a duka ya shahi shi so kaga in suka ce ba za su ita gwamnati ta riga ta ce ba za ta yadda darajar kudin Najeriya ta wadi ba kuma wannan ya zaman ta kowa ya ji wannan sun sha hadin wannan daga shugaban kasa har masu taimakon shi wajen aikin har ku sha'anin tattalin arziki ba su yadda za a saukar darajar naira ba to amma aikin da suka aikata ya nuna cewa ba magana suke da baki amma mijin su daban kamar su suna goyon bayan darajar naira din ta fadi
wato kana jin wannan mataki da suka dauka na ƙara farashin mai wato tamkar sun dau matakin karya ma naira daraja ne
ba yana yiwa kila ba shine babban nuhin su ba amma wannan shawara da suka yanke aka kuma faɗa ma duniya duka dole ne ta shahi darajar naira kawai ita gwamnati ba za ta sa hannunta ga tallafa mu masu shigo da mai din ma da kudin goje ba da za su shigo da mai din sai dai su masu sayan mai din su nemi kudi daga inda za su nema yana nuni kenan daga hannun yan waɗanda ke sai da dala din da tsada to kaga tun ba a je ko ina ba ma ba ma kudin da ke wajen yan hada-hada kudi ba suka fara faduwa har ma daga cikin babban bankin Najeriya sai ci gaba da hawa kenan darajar naira da dola za ta ci gaba da hawa bisa ga naira naira za ta yi ta faduwa kasa so kaga ko da ita gwamnati a ainihin nuhinta ba shi bane ta karya darajar naira aikin da ta aikata ya sa dole ne darajar naira ta karya
To yanzu me gwamnati za ta iya ta farfado da naira?
To masu harka da tattalin arziki suna da shawarwari da yawa da suka bada.
Kamar
amma babban abin da zai sa naira ta ƙara daraja shine a cire tattalin arzikin mu daga dogara ga abu guda kamar mai.
Wanda gwamnati ce za ta yi.
Wasu wurare da yake ya kamata gwamnati ta sa kudinta da ƙarfinta duka a wajaje din, kamar aikin gona, kamar su ginin ma'adinai.
Ya ta ce za ta yi waɗannan.
Harkokin neman matasa ayyuka.
Duk ta ce za ta yi.
Irin su dai haka ya zamanta cewa mun koma ga abubuwan da suke da su ne masu tubulin gina tattalin arziki.
Eto a kasa
aka yi ba haka za mu ci gaba. In dai za mu ci gaba da su gwamnatin da suka iske dogara ga mai fetur ko kuma mai harkokin mai ya zamanta shi ne tubulin arzikin mu, to muna cikin wahala, ba za mu samu cin nasara ga wannan ba. Din ne ya zamanta ba aiki bane da aka yi da magana da baki. Kudinta da komi na ta shiga cikin aikin gona. Matasa a nemi hanyar da za a sa su koma gona. Ta hanyar da za a sa su koma gona shi ne kuma a yi hanyoyi, a yi ayyuka wanda zai mai da karkara ta zamanta kamar cikin birni. Banga dalilin da ba zai sa a yi hanyoyi zuwa ƙauyuka da gonaki ba. Duk yawancin ƙasashen da suka ci gaba akwai hanyoyi, akwai abubuwan more rayuwa a cikin ƙauyuka waɗanda za su sa samari da masu ɗan ilimi za su koma gona su ji suna cikin kamar suna cikin birni.
Eto
ba zai zama. Sannan kuma sha'anin samun rance mai sauki zuwa harkokin aikin gona ya kamata gwamnati ta bashi muhimmanci. Su zama ba aka tsara abu su doke roman su ban gwamnatin nan cewa sun yi aikin da aka ce su yi. Ya kamata gwamnati ta tabbatar da cewa kudin nan da za a ce an kashe a harkar aikin gona sun kai ma mutanen da su za su yi amfani da shi. Ma'adinai babu jihar Nigeria da ba ta da ma'adinai a ƙarƙashin ƙasa. Ya kamata a buɗe wannan wurin. Kuma ya zamanto an buɗe ba irin na masu diga da su shebur ba. A samu kamfuna waɗanda suke muhimman kamfuna ne na duniya waɗanda aka san su da ginin ma'adinai. Su zamanto su ne suka zo suka shiga wannan sana'a. Haka ne za a samu.
Na ji ka. Amma duk waɗannan abubuwa da kallon safa gwamnati ta ce za ta yi su.
Da samari da mutane da yawa. So idan gwamnati ta ɗauki shi da muhimmanci, lalle-lalle tana iya haita wannan hali da muke ciki na tattalin arzikinmu da ya koma ƙasa ƙwarai da gaske.
Da ka ji abin da gwamnati ta faɗa, duk waɗannan aikin gona, su gine-gine, su ma'adanai, duk wannan gwamnati ta ce za ta mai da hankali kai tun kafin ta kafa madafin iko. Ta faɗi wannan kuma idan ka duba kasafin kuɗin wannan shekarar duk ta riga ta ayyana waɗannan abubuwan da za ta yi, ta zana su filla-filla ce ga abin da za ta yi. Kana sane da wannan?
Ina sane da wannan.
To
mai amma ban mu gani ƙasa ba har yanzu.
A'a to yaushe aka kaddamar da kasafin kuɗi?
Wata shekara ɗaya ishe ta a ce an fara jin muhimmancin abubuwan da suke son ta yi a cikin ƙasa. To wannan gwamnati har yanzu tun daga dai ta fara bata lokaci wajen zaben ministoci, sannan ministocin aka ga kuma waɗannan ga duk suna nan tare da gwamnati ai. So me yasa aka tsaya aka yi wajen wata nawa ba a sa ministoci ba suka kama aiki? Tunda daman waɗannan ministoci ba wasu sabbin mutane bane da ake zartowa za a kawo. Yan siyasa ne yawancinsu ba ƙwararru bane a wurarensu, amma dai don sun yi aikin siyasa an zo an sa. To me yasa aka yi delay ma na aka yi ɓata lokaci wajen saka su? Da tuntuna an hidda su tunda sunayen ba sabbin sunaye ba ne ga jama'a. So kaga wannan ya kawo miskila ga harkokin da ta da gwamnati za ta kwara aikinta. Ɗaukan lokaci mai tsawo ba a sa waɗanda za su yi ayyuka ɗin nan ba. Aka sa su kuma babu abin da za su yi aiki. Ba su ƙarfi da za su je su ci gaba da aiki ba. Da gwamnati ta ɗauki wancan tsarin tattalin arziki da aka yi ko kuma tsarin kashe-kashen kuɗin da gwamnati za ta yi da wanda ta shuke ta gina bisa gare shi kawai sun ci gaba da aiki. Da yanzu duk abubuwan da muke ciki din nan an fara dan jin sauki gare su. To gwamnati sai ta zauna cewa sai lalle-lalle ta sa kasafin kuɗinta, kasafin kuɗinta ya hito tukunna kayan su fara aiki. Shi ya kawo duk wannan abubuwa suka zo suka cakuɗi, mutane suka shiga wani hali. So yana da wuya yanzu gwamnati ta yi wani abu wanda yake muhimmi wanda zai sa ƙasa ta tattalin arzikinmu ya girgiza sosai, mutane su san cewa akwai gwamnati ƙasa.
To mun gode da wannan bayanan da kai, da fatan tattalin arzikin ƙasar zai farfado idan gwamnati ta yi abubuwan da ka faɗa. A madadin baƙon namu Malam Ahmadu Mano da Joba Hero Diodine wanda ya shirya mana sauti, ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya, sai mun sake saduwa.
To a kai da Salo Garba, mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Sunana Alexander Muhammad Bunza, Kebbi State, Nigeria. Ina son in ba shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir shawara ko tunatarwa ai kuskura ita America ga yadda da sun kai mai jankunne bai da alƙawari. Don haka hidayawa talakawa ne aikin da ya dace ya fi zuwa America. Don haka ina ƙara jan hankalinsa shi hattara da mafi jan kunne. Sunana Alai Ɗanɗan Muhammad Bunzala, Bunza Local Government Kebbi State.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ɗanɗan da Kagara Jihar Neja Nigeria. Ina kira ga gwamnoni jihohi a halin gaskiya wasu ya kamata su rika biya ma ma'aikatansu a haƙoƙinsu. Kamar jihar Bauchi a ce wata biyar a ce ba samu ma'aikata ba su samu albashi ba, gaskiya bai dace ba saboda halin da ake ciki. An shiga wata hali bai dace a ce an rike masa albashi na wata biyar ba. Ina kira ga gwamnan jihar Bauchi a yi kokari a biya ma ma'aikatan nan albashi yanda ko talaka zai samu sakewa.
Salamu alaikum, mune Usman mai tajin handset kare Kano Olodo, Kogin State, Nigeria. Ina son in yi kira ga iyayen 'yan matan cibo da kuma masu musu jagoranci su yi tunanin su duba su gani idan lokacin da ya shuɗe, wato lokacin da ya gabata, ko labarin inda 'yan matan nan suke ba a da shi. Amma a kwana a tashi yau da gobe da ƙoƙarin sojoji da taimakon Allah, Allah ya ƙaddari an fara gano waɗannan 'yan mata. To abin da ya kamata da iyayen su yi, yi godiya ga Allah da kuma ƙara yin du'a'i, Allah ya ƙara ba da sa'a a gano sauran, ba wai su zo suna wani sa'in sata su zo ba.
To madalla, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
Ghana da shugaba Barack Obama na Amurka zai yi Litinin da takwaran aikinsa na Vietnam Tradacom da wasu manyan jami'an ƙasar. Alama ce ta abinda masana suka bayyana a zaman dangantakar kud da kur da ke tsakanin ƙasashen biyu. Yau Litinin Prime Minister Iraq Haider al-Abadi ya ba da sanarwar fara sumaman sake kwato birnin Fallujah daga hannun 'yan ƙungiyar ISIS waɗanda ke mamaye da garin na tsawon fiye da shekaru biyu. Ƙungiyar leƙen asirin ƙasar Afghanistan ta tabbatar cewa harin da Amurka ta kai da jirgin saman yaƙi a ƙasar Pakistan kusa da kan iyakar ƙasar ya kashe shugaban Taliban Mullah Akhtar Mansur. Ƙasar Pakistan ta ce Amurka ta yi mata bayani bayan ta kai harin da jirgin saman yaƙin da babu matuƙi a ciki.
To madalla, yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai an jima da asar ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ku har da shirin na Yusuf Aliyu Harande na ilimi garkuwar ɗan Adam. Yanzu Amadu don ku ada kowa a nan sashen Hausa, musamman Jummai Ali, wadda ta taya ni gabatarwa da Cuba Hiro Diodone wanda ya ba da umarni, sai injiniyanmu na wannan lokaci wato injiniya Charles. Ni Lada Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku.